This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da asuba, da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Sarfil Hashim Gumel. Da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku yau Alhamis 31 ga watan Oktoba na shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Sarfil da kanin labarai.
To Hafiz, har-har da Isra'ila ta kai birnin Baal Bek na gabashin Lebanon jiya Laraba sun kashe akalla mutane 19 a cewar ma'aikatan lafiya ta Lebanon. Jiya Laraba, mataimakin shugaban kasar Amurka Kamala Harris da tsohon shugaban kasar Donald Trump sun nufa jihohi masu matukar taka rawa a siyasar Amurka. Haka kuma za a ji cewa shugabannin siyasa a Somalia sun amince a jiya Laraba kan tsarin gudanar da zaben farko na kasa ɗaya ƙuri'a ɗaya, in ji sanarwar gwamnati.
Kanin labaran duniyar kenan. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji yadda zaben kasar Amurka ke laƙume maƙudan kuɗaɗe.
A shekarar 2020 an kashe sama da dala biliyan 16 a zaben shugaban kasa da 'yan majalisar dokoki na Amurka.
Bayan nan za a ji yadda 'yan majalisar dokokin Najeriya suka bayyana ra'ayoyi mabambanta kan zaben kasa Amurka da za a yi a ranar 5 ga watan Nuwamba.
'Yan Amerika ba su saki jiki su miƙa mulkin ƙasar su ga mace. Shi kuma wannan yayi sun gani shi ma ba su gamsu da abin da ya shekara hudu ba. Saboda haka shi yasa bai nuna ƙarara ga wanda yake zai samu nasara ba.
Kama kowace rana Alhamis, yau ma muna tafa da shirin domin iyali da Alheri Grace Abdi ke gabatarwa. A wannan makon shirin zai duba batun irin darasi da kasashen Afirka za su koya game da siyasa Amurka. Amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya kashi na farko.
To jama'a, assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya. Hare-haren da Isra'ila ta kai kan birnin Baal Bek na gabashin Lebanon jiya Laraba sun kashe akalla mutane 19 a cewar ma'aikatan lafiya ta Lebanon. Sa'o'i kaɗan kafin faruwar lamarin, sojojin Isra'ila sun ba da umarnin kwashe ɗaukacin birnin da kuma sassan gabashin Beka Bali na Lebanon, inda Baal Bek yake. Dubun-dubata 'yan ƙasar Lebanon ne suka tsere cikin ruɗani na firgici, in ji wani jami'in tsaron farar hula na ƙasar Lebanon. Shugaban hukumar tsaron farar hula ta Lebanon Bilal Ra'ad ya shaida kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa garin baki yana cikin firgici da ƙoƙarin neman inda za a je, akwai cinkoson ababen hawa. Baal Bek wuri ne na ginin majami'ar Roman da aka jera a matsayin wuri na tarihin duniya na UNESCO. Jiya Laraba, mataimakin shugaban ƙasar Amurka Kamala Harris da tsohon shugaban ƙasar Donald Trump sun nufa jihohi masu matukar taka rawa a siyasar Amurka domin neman duk wata kafa da za su iya samu kwanaki 6 kafin zaben shugaban ƙasar da ka iya zama mafi kusanci a cikin shekaru da dama. Harris, 'yar takarar jam'iyyar Democrat, da Trump, an takarar na jam'iyyar Republican, dukkanin sun bayyana a jihohin North Carolina da ke tsakiyar yankin Atlantic kafin su nufa jihar Wisconsin da ke tsakiyar maso yamma, inda Harris kuma ta yi yakin neman zaɓe a wata muhimmiyar jiha, wato jihar Pennsylvania da ke gabashin Amurka. Jihohin uku daga cikin 7 kenan, sai kuma jihar Michigan a yankin tsakiyar maso yamma, da jihar Georgia a kudu maso gabas, da Nevada da kuma Arizona a kudu maso yammacin ƙasar. Waɗanda dukkan 'yan takarar ke ganin yana da matukar muhimmanci ga damar samun nasara a zaben na ranar Talata mai zuwa. Ƙuri'un jin ra'ayin jama'a na nuna sakamakon zaben da za a gudanar a jihohin 7 da kuma na ƙasa baki ɗaya ba za a iya yin hasashe ba. Kusan mutane miliyan 57 ne suka riga suka kaɗa ƙuri'a a rumfunan zaɓe ko ta wasiƙu, kuma dubun-dubata na ci gaba da kaɗa ƙuri'unsu da wuri, duk da cewa har yanzu ba a tantance adadin masu kaɗa ƙuri'a ba. Shugabannin siyasa a Somalia sun amince jiya Laraba kan wasu tsarin gudanar da zaben farko na ƙasa ɗaya ƙuri'a ɗaya, in ji sanarwar gwamnati. Matakin da ya biyo bayan wasu jerin tattaunawa da shugaban ƙasar Somalia Hassan Sheikh Mohamud ya jagoranta na tsawon wata guda, wadda ta janyo ficewar shugaban Jubaland Ahmed Mohamed Islam, wanda aka fi sani da Madobe, daga taron majalisar tuntuɓa ta ƙasa a Mogadishu. Gwamnatin Somalia da jihohi mambobi sun fada wato sun fada jiya Laraba cewa za a gabatar da zaben gama gari kai tsaye tare da zaben kananan hukumomi a watan Yuni shekarar 2025. Yarjejeniyar da Prime Minister Hamza Abdi Barre da shugabannin yankuna uku da gwamnan Mogadishu suka sanya wa hannu ta shimfiɗa hanyar gudanar da zaben gama gari a fadin ƙasar. Labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To madalla, an jima kaɗan Sir Filiu zai sake shigowa da cigaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu da batun yadda ake kashe kuɗi a siyasa Amurka. Bahaushe kan ce gaba da gabanta, mun ɗora ma'auni domin kwatanta yadda ake kashe kuɗi a zaben Amurka da kuma na sauran ƙasashen duniya. Ga rahoton da Aisha Ma'azi ta haɗa mana.
Zaɓukan Amurka na daga cikin waɗanda aka fi kashewa kuɗi a duniya. Kuɗaɗen da aka kashe a lokacin zaɓen Amurka na shekarar 2020 ya ninka wanda aka kashe a babban zaɓen Birtaniya na 2019 har sau 24. A lokacin zaɓen Australia na 2019, yawan kuɗaɗen da jam'iyyun siyasa suka kashe bai kai rabin abin da jam'iyyun siyasar Amurka suke kashewa wani ɗan takara guda ba a shekarar da ta biyo baya. A tarihi, ƙasar India ta gudanar da zaɓe mafi tsada a shekarar 2019. Adadin kuɗaɗen da aka kashe ya ɗanɗara waɗanda Amurka ta kashe a zaɓen 2016, amma kuma bai kai yawan kuɗin da aka kashe a zaɓen Amurka na 2020 ba. A shekarar 2020, an kashe sama da dala biliyan 16 a zaɓen shugaban ƙasa da 'yan majalisar dokoki na Amurka. Wannan ya haɗa da dukkan kuɗaɗen da 'yan takarar shugaban ƙasa da sanatoci da 'yan majalisar wakilai da jam'iyyun siyasa da ƙungiyoyi masu zaman kansu da ke ta ƙoƙarin yin tasiri a zaɓen suka kashe. Shin ta yaya ne 'yan takara suke kashe waɗannan kuɗaɗe? Kaso mafi yawa na waɗannan kuɗaɗe suna tafiya ne a ɓangaren tallace-tallace. Sauran abubuwan da ake kashewa kuɗaɗe sun haɗa da ɓangaren gudanarwa. Kuɗaɗen da ake biyan ma'aikatan gangamin yakin neman zaɓe da kuma ƙoƙarin nemo ƙarin tallafin kuɗaɗen da za a kashe. Washin ɗan takarar da ya fi arziki ne yake samun nasarar zaɓe? Ba lallai haka ba, amma galibi hakan na faruwa. A lokacin zaɓen Amurka na tsakiyar wa'adin mulki a shekarar 2022, kaso 93 na 'yan takarar majalisar wakilai da suka fi kashe kuɗi da kaso 82 na 'yan takarar majalisar dattawa da suka fi kashe kuɗi duk sun yi nasarar lashe zaɓukansu. Da zarar ɗan takara ya yi nasarar lashe zaɓe, ba za a daina kashe kuɗi ba. Galibi zaɓaɓɓun jami'ai suna ci gaba da kashe wani sashe na lokutansu wajen ƙoƙarin tara kuɗin da za su kashe a gangamin yaƙin neman zaɓe na gaba.
A gaida Aisha Ma'azi da wannan rahoton, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Sir Filiu ya dawo da labaran duniya kashi na biyu.
Sakamakon ƙarshe na zaɓen majalisar dokokin yankin da aka gudanar a wannan watan a yankin Kurdawan arewacin Iraki mai cin gashin kansa ya nuna jam'iyyun Kurdawa biyar masu rinjaye na ci gaba da riƙe madafin iko, yayin da wata jam'iyya mai adawa ta kutsa kai. Jami'an zaɓen ne suka sanar da sakamakon zaɓen a jiya Laraba a birnin Erbil. Da alama ƙaruwar goyon bayan sabuwar jam'iyyar adawa ta New Generation ya samo asali ne daga rashin jin daɗin tsakanin matasa masu kada ƙuri'a, waɗanda ke ƙara nuna takaicinsu dangane da ƙalubalen tattalin arziki a yankin Kurdawa, da sakar jinkirin biyan albashi na wata-wata, da rashin aikin yi da kuma cin hanci da rashawa da ake samu cikin shugabannin gargajiya da na siyasa. Ƙungiyoyin 'yan bindiga sun zafafa kai hare-hare kan masu rigakafin cutar shan-inna da jami'an 'yan sandan da ke kare su a Pakistan a daidai lokacin da ake fama da ɓullar cutar shan-inna a ƙasar. Jama'ai sun ce saboda taɓarɓarewar yanayin tsaro, masu rigakafin cutar shan-inna ba za su iya kaiwa ga wasu al'ummomin yankunan da ke da haɗari ba, inda cutar shan-inna ke yaɗuwa. A ranar Talata, mayakan sun kai hari a wasu cibiyoyin kiwon lafiya guda biyu a yankin Orakzai da Waziristan da ake amfani da su wajen rigakafin cutar shan-inna. Jami'an 'yan sanda biyu ne suka mutu a harin da aka kai a yankin da ke kan iyakar Afghanistan. A cewar jami'an yankin arewacin Waziristan, 'yan bindiga sun karɓi bindigogi daga hannun jami'an 'yan sandan da ke gadin tawagan masu allurar rigakafin cutar shan-inna, tare da gargaɗin ma'aikatan kiwon lafiyan da kada su shiga aikin na yaki da cutar shan-inna.
A gaida Sarfil Hashim Gumal da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma sai rahotonmu na biyu. Wasu 'yan majalisar dokokin Najeriya sun bayyana ra'ayoyi mabambanta kan zaben ƙasar Amurka da za a yi a ranar 5 ga watan Nuwamba mai zuwa. Yayin da wasu ke cewa babu abin da zai sauya tsarin zaben da ake yi a Amurka, wasu kuwa cewa suke yi babu shakka za a samu sauyi mai ban mamaki a zaben, kamar yadda za a ji a wannan rahoto da wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda ta aiko mana.
A daidai lokacin da zaben shugaban Amurka ya gabato, wasu 'yan majalisar dokoki sun yi tsokaci kan irin kamfen ɗin da manya 'yan takaran guda biyu, mataimakiyar shugaban ƙasa kuma 'yar takara a ƙarƙashin jam'iyyar Democrat Kamala Harris da tsohon shugaban ƙasa kuma ɗan takara a ƙarƙashin jam'iyyar Republican Donald Trump ke yi, inda suka nuna cewa tsarin kamfe ya sauya domin ana jin maganganu da ba su dace ba a tsakanin 'yan takaran biyu, wanda ya nuna cewa siyasa ce ake yi tsantsa. Sanata Babangida Hussaini ya yi tsokaci cewa
a wannan zabe dai kamar yadda muka fahimta shi ne ake cewa tsaka mai wuya. Ga karantar mu a tunanin 'yan Amerika ba su saki jiki su miƙa mulkin ƙasar su ba ga mace, shi kuma wannan yayi sun gani shi ma ba su gamsu da abin da ya shekara hudu ba, saboda haka shi yasa bai nuna ƙarara ga wanda yake zai samu nasara ba. Wannan shi ne karantata da fahimtata wannan zaɓen.
Ba a taɓa nuna wanda zai yi nasara a zaɓen Amurka ba tun da akwai abin da ake cewa electoral college, in ka tuna.
Dama popular vote ba ita take kawo cin zaɓe ba. Zaɓen electoral college shi ne ke kawo cin zaɓe. To amma dai idan ka kalli ga dukkan wanda yake bibiyar sawun zaɓen da kuma irin yanayin yadda 'yan Amerika suke magana, za ka ga cewar hankalinsu ya rabu biyu.
Shi kuwa ɗan majalisar wakilai Ahmed Abdullahi Kalan Baina ya yi bayani yana mai cewa
an kaddaro da ana koyi da su kuma ina cikin ƙasar da ke koyi da su. Ke san komai ra'ayi ne, amma dai kamar yadda nake gani ko nake tunani in aka diba abin ke tafiya kamar ita wadda ke takara gehin Democrat ga alamu za ta samu nasara fiye da shi Donald Trump na Republican, kuma yana iya zama da other way round, saboda in ka diba a tarihi ba a taɓa samun mace ta shugabanci America ba.
To kai kana ganin me dalilan
ke sani yanayin America da halin da ke ciki yana da wuya bance bai faru ba, yana da wuya a ce su yarda waɗannan da ke ɗauka shawara su yarda a ce ita Kamala din nan ta samu shugabancin America ba, bance bai yiwa ba, amma dai abin
ba wai ta gaza ba ko
ba gazawa ta yi ba, tana iya ka kokarin ta, kuma jam'iyyar tana da jama'a, goyon baya na jama'a da yana mafi yawancin mutanen America bakake da sauransu.
Amma ga Sanata Ahmed Abdul Ningi yana ganin lokaci yayi da kasar Amurka za ta gwada ba mace mulki a karan farko.
Me ya samu mace? Me ya laifinta? Ai, an bayyana mace shugabancin Britain, Margaret Thatcher ta yi, Germany ta yi, Netherlands ta yi, an taɓa samun ma a Singapore. So, kaga Tanzania, duk mata sun yi, me ya aibin mata? Kuma ni ina so na gaya mutane aibin mata a shugabanci ba shi da yawa, saboda su ne suke tsayawa su jajirce a yi abu, su ne kuma rashawa da hanci bata ibansu.
Abin jira a gani shi ne yadda zaben zai kaya da kuma yadda masu ƙayyade ƙuri'u wato electoral college za su raba gardama. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To Madalla, a gaida Madina Dauda. Kada a manta, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a kodayaushe ake so za a iya zuwa shafinmu na intanet a boahausa.com. Yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 1 na dare da minti 14. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ya Allah, ya Allah na roka, Allah ni kai ne na roka, baro ki ka tonka baiwa ku jama ha tambaya ni ke da, ku jama ha tambaya ni ke da.
dalilin da yasa ba mu fashin zabe a kowane shekara muna zabe dalilan mu mu dai shine wanda ke kowane dan takara yana kokarin ya fafa ta nuna cewa ga abin da zai wa jama'a idan an zabe shi
a wannan zaben mu dalibai muna neman shugaban da zai rage mana kuɗin makaranta
muna neman shugaba wanda zai kawo sassaucin rayuwa ga immigrants
addu'a ta ita ce Ubangiji ya bamu masu mulki ko Democrat ne ko Republican ne waɗanda suna da kishin kasar.
Masu sauraron salamu alaikum barkamu da asuba Larry Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Ranar Talata Amurkawa ke fita domin zaben shugaban kasa da kuma kada kuri'a kan waɗansu batutuwa da suke da mahimmanci a jihohinsu. Duk da yake zaben Amurka a kowane lokaci yakan ɗauki hankalin ƙasashen duniya, a wannan karan batun ya ƙara ɗaukar hankali sabili da takarar mataimakiyar shugaban ƙasa Kamala Harris ta jam'iyyar Democrat. Akasin abin da aka saba gani a waɗansu ƙasashe da suka haɗa da ƙasashen Afirka, inda mutane sukan kaɗa kuri'a ba tare da sanin manufofin jam'iyyu ko ɗan takarar da suke zaɓa ba. A nan Amurka, masu kada kuri'a suna matuƙar la'akari da inda ɗan takara ya karkata da kuma matsayin jam'iyyar kan muhimman batutuwa da suka shafi rayuwarsu kai tsaye. Ga abin da ya tsone ma waɗansu ido a wannan zaben.
Mu nan wanda muke zaune a Amerika a nan Boston, Massachusetts, dalilin da yasa ba mu fashin zabe a kowane shekara muna zabe dalilan mu dai shine wanda ke kowane ɗan takara yana kokarin ya fafa ta nuna cewa ga abin da zai wa jama'a idan an zabe shi. To a wannan yakin neman zabe na wannan lokaci da Kamala Harris da ita da Donald Trump suke kai ruwa rana, wato akan abubuwa ne masu mahimmanci wanda yake damun Amerikawa. Na farko akan tattalin arzikin Amerika, na biyunsu akan wato immigration, masu shigowa nan ƙasan ba tare da izini ba ko kuma a ce baƙin haure. Sai kuma maganan harajin Amerikawa, yadda ake biyan su, yadda ake karɓe musu kuɗi ko kuma da ake cire musu kuɗi duk sati ko kuma wani duk sati biyu. Sai kuma maganan foreign policy.
A wannan zaben mu dalibai muna neman shugaban da zai rage mana kuɗin makaranta ya kuma yafe mana basussukanmu.
To game da zabe da ke gabanmu a ƙasar Amerika, lallai ba da sauki ba ne. Ko ka zabi Democrat ko kuwa Republican, kowannensu suna da abubuwa masu kyau, sannan akwai abubuwa da ba su da kyau ba. A gare ni, abubuwa da sun fi mani muhimmanci su ne: na ɗaya, gwamnati ta bar rusar da iyalai ta wurin tsaurin kashe auraya, kwasan yara daga gidajen iyayensu domin an sauta musu; na biyu, gwamnati da ba ta son gaskiya, adalci da shari'a mai kyau. Don haka addu'a ta ita ce, Ubangiji ya bamu masu mulki ko Democrat ne ko Republican ne waɗanda suna da kishin kasar.
A wannan zaɓe da ke zuwa na 2024, muna neman shugaba wanda zai kawo sassaucin rayuwa ga immigrants, wato masu shigowa Amerika daga waɗansu ƙasashe domin aiki ko makaranta, ta wurin rage kuɗaɗen takardu da kuma samun aiki lokacin da mutum ya zo. Haka kuma muna neman wanda zai rage yawan haraji da ake cirewa mutane lokacin da suka yi aiki. Za ka ga mutum ya yi aiki na awowi da yawa, amma kuɗaɗen da za a cire yana yin yawa sosai. Saboda haka muna roƙon Allah ya ba da shugaban ƙasa wanda zai dubi yanayin mutane ya kuma tausaya, ya kawo sauƙin rayuwa musamman ga immigrants.
To kowane darasi sauran ƙasashe za su iya koya da siyasa Amurka? Tambaya kenan da shirin domin iyali ya yi wa Dr. Hauwa Babura da Umma Abdullahi Getso da ke cewa.
Abinda muke gani ko muke kwaikwaya a maganar siyasar Amurka tunda su ne dai kuma suke jagorantar ragamar demokradiyyar duniya. Ina ganin cewa mu 'yan Najeriya akwai abubuwa da bai kamata a ce mu mun kalle shi ba, saboda duk da ana ganin cewa mu 'yan Afirka ba mu balaga a harkar siyasar ba, to amma akwai abubuwa da suke faruwa su ma a siyasar tasu da ita dandai duniya shi bakin fata kullum bai kwarewa ne. Tabbas su sun yi nisa sun fi mu daɗewa a kanta, amma mu ma ba za a bar mu a baya ba, saboda muna ƙoƙarin yin siyasar mu a cikin daidai gwargwado. Akwai dai aibace da ke faruwa, amma kuma akwai daidai gwargwado kaman ta halin girma. Tunda yanzu idan kika duba duka tunda aka fara siyasar nan ta Trump da Kamala, ko ta baya ma da zai da shi da shugaba Biden, za ki ga magana ce ta su fito media suna zagin juna, suna faɗar maganganu da bai kamata a ce shugaba ne yake faɗan waɗannan maganganun a matsayi a wajen opponent ɗin na siyasa ba. So amma falil alhamdu akwai kuma abubuwa da ya kamata a koya, kasancewar musamman damammaki da ake bawa matasa, damammaki da ake bawa mata, damammaki da ake bawa mutane domin cancanta su. Saboda abin haushi mu a nan bangaren duniya za ki ga cewa ana zaɓar mutane ne ba wai don sun iya ba, sai don suna da iyayen gida, wasu kuma sai don aljihunsu ya cika da kuɗi. To falilla alhamdu su siyasar Amerika ta wuce siyasar kuɗi, to mu kuma Allah zai sa jama'ar mu su kalli cewa yanzu ba siyasar da ake ta duniya siyasa ce ta kawo cigaba, siyasa ce ta cewa mutum ya iya kuma a bashi domin ya iya, ba don abin da zai bayar ba. So in da mutanen mu za su daure su kalli wannan bangaren, kiki ga wannan abun koyi ne babba daga wajensu. So kuma kika ga yanzu yadda suke bayo a ce ga Kamala a matsayinta na mataimakiyar shugaban kasa, kuma shugaban kasa yana kan gado, amma ya bata dama ta mazo ta tsaya ta rike wannan mukami nashi, yana kuma kiran mutane su zo su zabe ta. Ya kalli cewa ta iya ne, ta fi karfin dan kawai mataimakiyar shi a matsayinta kuma na mace, ya kuyi ana jama'ar kasa suna goya mata baya, suna kuma daidaita ta da cewa ba wai dan ita mace bace ba, kuma ana ba a limitin dinta, ba a iyakance mata iya abinda za ta yi da iya abinda ba za ta yi ba. To ina ganin cewa mu al'umma ya kamata mu koyi wannan, mu kalli mutane cewa daidai da abinda za su bamu za su iya office ba wai dan abinda za su bamu ba.
Dr. Hawwa, ya kike ganin bambancin siyasa tsakanin Amerika da Najeriya, musamman ma karawa irin ta shugaban kasa tsakanin mace da namiji?
Ai, akwai bambanci sosai, kafin a zo nan ma akwai bambancin wajen goyon baya da haɗin kai da ake samu na 'yan jam'iyya tsofaffi wanda da sun yi mulki sun sauka, ko kuma ma ba su yi mulki ba. Ina ganin kaman Amerika su sun fi goyon baya ga wato waɗanda suke party ɗinsu, ko da ra'ayinsu ya bambanta a cikin party, ba za ki ga a tsakaninsu suna faɗa da juna ba. Kin ga yanda tsohon shugaba Obama ya fito jini da tsoka yana marawa wannan mace baya, to shi kuma yana da magoya baya akan hanyar policy na ƙasashen waje. Wannan daban babban mahimmanci da zan ce a tsakanin siyasar mu wannan karo a Najeriya da Amerika shine muna da al'adu da suka bambanta, kuma akwai addini da yake tasiri akan bambanci. Kin ga akan yanzu arewacin Najeriya da yawa zaki ga ba za su yadda mace ta dauki shugabanci ba, because ana ganin cewa shugabancin mace kaman haramun ne a addinin Musulunci. To bambancin ra'ayoyi na addini da fahimtarsa yana iya janyo matsala a cikin siyasa akan a gwara mace da namiji wajen shugabanci, ko da ma kama a ce a matakin jaha ne, amma a kaman zaben gwamna bare kuma a zo na shugaban kasa.
Nan kuma za mu da sa'aya a wannan mako, sai mako mai zuwa idan mai komi mai kowa ya nuna mana, ku je mu da wani sabon shirin. Muna godiya ta musamman ga bakin namu Dr. Hawwa Babura da kuma Umma Abdullahi Getso da wakilinmu Rukayya Basha da ta bada gudunmuwa ga nasarar shirin, sai kuma Dadi Balawi da ya daidaita sautin shirin a madadin su duka. Alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.
Kai mata su ne duniya, su ne dadi.
To madalla a gaida Alheri Grace Abdu, yanzu kuma ga wannan sakon.
Sasha Hausa, Radio America. masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, Allah ya kawo mu sabuwar kakar zabe a Amurka.
Haka ne, a ranar 5 ga watan Nuwamba, Amurka za su fita kwansu da kwarkwatarsu zuwa rumfunan zabe domin kada ƙuruwarsu a zaben shugaban ƙasa, duk da cewa tuni wasu sun riga sun yi zaben wuri, wato early voting.
To a dalilin haka ne za mu kawo muku rahotanni na musamman da hirarraki da fashin baki daga masana kan babban zaben na Amurka.
Shirye-shiryen da muka tanadar muku za su zo muku ne gabanin zaben, a lokacin zaben da kuma bayan zaben, wato idan an bayyana wanda ya samu nasara.
Saboda haka sai ku kasance tare da mu a shirye-shiryenmu na radio da talabijin da kuma shafukanmu na yanar gizo, musamman ma na sada zumunta kamar na Facebook, X wato Twitter da kuma Instagram.
Kazalika muna nan a dandalinmu na WhatsApp akan lamba alamar tarawa sai 1-202 4-4-5-9-8, inda za ku rika samun labarai kai tsaye game da wannan zaben mai cike da dimbin tarihi a fagen siyasa Amurka.
Sashen Hausa na muryar Amurka, duniya a tafin hannunku.
To madalla, kafin mu karkare shirin ga labaran duniya, amma wannan karin a takaice.
To hare-haren da Isra'ila ta kai kan birnin Baalbek na gabashin Lebanon jiya Laraba sun kashe akalla mutane 19, a cewar ma'aikatan lafiya ta Lebanon. Sa'o'i kaɗan kafin faruwar lambarin, sojojin Isra'ila sun ba da umarnin kwashe ɗaukacin birnin da kuma sassan gabashin Beka Bali na Lebanon, inda Baalbek yake. Dubun-dubatar 'yan ƙasar Lebanon ne suka tsere cikin ruɗayi na firgici, inji wani jami'in tsaron farar hula na ƙasar ta Lebanon. Jiya Laraba, mataimakiyar shugaban ƙasar Amurka Kamala Harris da tsohon shugaban ƙasar Donald Trump sun nufi jihohi masu matuƙar taka rawa a siyasar Amurka domin neman duk wata kafa da za su iya samu kwanaki 6 kafin zaben shugaban ƙasar da ka iya zama mafi kusanci a cikin shekaru da dama. Harris ya takara jam'iyyar Democrat da Trump ɗan takarar na jam'iyyar Republican. Dukkanin sun bayyana a jihar North Carolina da ke tsakiyar yankin Atlantic, kafin su nufi jihar Wisconsin ta tsaki maso yamma, inda Harris kuma ta yaƙin neman zaɓe a wata muhimmiyar jiha, wato jihar Pennsylvania da ke gabashin Amurka. Shugabannin siyasa a Somalia sun amince jiya Laraba kan tsarin gudanar da zaɓen farko na ƙasa ɗaya ƙuri'a ɗaya, inji wata sanarwar gwamnati. Matakin da ya biyo bayan wasu jerin tattaunawa da shugaban ƙasar Somalia Hassan Sheikh Mohamud ya jagoranta na tsawon wata guda, wadda ta janyo ficewar shugaban Jubaland Ahmed Muhammad Islam, wanda a fi sani da Modobe, daga taron majalisar tuntuɓa ta ƙasa Mogadishu. Gwamnatin Somalia da jihohin mambobi sun faɗa a jiya Laraba cewa za a gabatar da zaben gama gari kai tsaye tare da zaben ƙananan hukumomi a watan Yulin shekarar 2025. Sakamakon ƙarshe na zaben 'yan majalisar dokokin yankin da aka gudanar a wannan watan a yankin Kurdawan Arewacin Iraki mai cin gashin kansa ya nuna jam'iyyun Kurdawa biyu masu rinjaye na ci gaba da riƙe madafun iko, yayin da wata jam'iyya mai adawa ta kutsa kai. Jami'an zaɓe ne suka sanar da sakamakon zaben a jiya Laraba a birnin Erbil. Da alama ƙaruwar goyon bayan sabuwar jam'iyyar adawa ta New Generation ya samo asali ne daga rashin jin daɗi a tsakanin matasa masu kaɗa ƙuri'a, waɗanda ke ƙaruwar takaicinsu dangane da ƙalubalen tattalin arziki a yankin Kurdawa. Ƙungiyoyin 'yan bindiga sun zafafa kai hare-hare kan masu rigakafin cutar shan inna da jami'an 'yan sandan da ke ba su kariya a Pakistan, a daidai lokacin da ake fama da ɓullar cutar shan inna a ƙasar. Jami'ai sun ce saboda taɓarɓarewar yanayin tsaro, masu rigakafin cutar shan inna ba za su iya kaiwa ga wasu al'ummomin yankunan da ke da haɗari ba, inda cutar shan inna ke yaɗuwa.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma ku tara da misalin ƙarfe 8 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi domin jin maimaicin shirin. Yanzu a madadin Sarfi Hashim Gumal da ya karanto labarai, sai kuma Dadi Balawi daidaita mana sauti kuma ya bada umarni, da ma injiniyan mu na yanzu Charleston, ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.